Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad Dalol da kuma Niyar muryar Arewa. Zama ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan hantsi na ranar wato talata 9 ga watan Agusta. Za a ji halin da ake ciki a jihar Niger ta arewacin Najeriya, inda aka kafa dokar takaita hawa babur a birnin Muna. Za a ji cikakken rahoto kan kurin shugaban bangaren Boko Haram Abubakar Shekau bayan darewar kungiyar. Muna dauke da rahoto kan kashe wasu sojoji da aka yi a Bayelsa, sannan sai kuma rahoto kan kokarin kawo karshen rikicin manoma da makiyaya da gwamnatin Najeriya ke yi. Akwai mu kuma da wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro suka aika mana, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya tukun.
Masu hare, assalamu alaikum. Masu sharhi akan al'amuran yau da kullum a kasar Sudan ta Kudu sun ce masu taimakawa wajen samar da zaman lafiya a kasar ya kamata su gaggauta ganin sun dauki matakin da ya dace fiye da rajejeniyar da kungiyar rayuwar yankin gabashin Afirka ta cimma ranar Juma'a domin ganin an samar da zaman lafiya a daukacin kasar. Suka ce tilas ne gwamnati kasar ta baiwa rundunar sojojin yankin goyen bayan take bukata domin gudanar da ayyukanta a wannan kasa, domin nan ba da jimawa bane ake sa ran sojojin su bayyana kasar ta Sudan ta Kudu. Daya daga cikin ire-iren waɗannan mutanen da suke wannan kiran ko sun hada da Professor Jacob Cole, wanda ke shine shugaban babban kwalejin kimiyyar siyasa ta jami'ar da ke babban birnin kasar wato Juba. Yace wannan yunkuri na kungiyar abin marawa baya ne, musamman na ganin cewa za ta aiko da sojojinta a kasar domin tabbatar da samar da zaman lafiya a Sudan ta Kudu din. Cole yace kar alƙawarin ya zama na fatar baki kawai, amma ya zamo a aikace. Ya ce muddin ba a gaggauta daukar matakin da ya dace ba, to duk wata rajejeniyar da aka cimma fa zai zamo shirme. Shehin malamin ya ce abu mafi muhimmanci shine a tabbatar an kaddamar da wannan kudirin yanzu nan, musamman ma a tabbatar cewa shugabannin hafsoshin kasashen kungiyar TRIC kasashen gabashin Afirka sun gana da takwaransu na kasar Sudan ta Kudu akan yadda za su gudanar da wannan aiki, musamman akan batun da ya shafi gudunmuwar kuɗi da kuma sauran ayyukan.
Wani ban mai ƙarfin gaske da ya tashi a harabar asibitin da ke kudu maso yammacin birnin Quetta na ƙasar Pakistan a jiya Litini ya yi dalilin mutuwar mutane da yawansu ya haura 60, kana wasu da yawansu ya kai 160 suka samu raunuka daban-daban, kamar da yadda waɗanda suka ga wannan al'amari da jami'an tsaro suka bayyana. Jami'an asibiti suka ce mutane da dama da suka samu rauni yanzu haka suna cikin mawuyacin hali, kana akwai fargabar cewa adadin mutanen da suka mutu na iya karuwa, kuma yawancin waɗanda suka mutu din lauyoyi ne. Wannan abin yayi dalilin mutuwar waɗannan mutanen dai ya faru ne jim kaɗan bayan da lauyoyi masu yawa suka taru a harabar asibitin Quetta domin gudanar da zanga-zanga akan mutuwar shugaban kungiyar ta lauyoyi, wanda wasu da ba a san ko su waye ba suka harbi. Yan jarida da masu daukar hoto na cikin sahun waɗanda suka mutu, kana wasu suka samu raunuka lokacin da wannan gangamin wato a lokacin wannan gangamin sa'ilin da suke gudanar da aikin su. Sai dai bangaren yan kungiyar Taliban na kasar ta Pakistan masu tsaron ra'ayi na Jama'al Haru sun bayyana cewa su ne suka aikata wannan danyen aikin.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mutane da yawa ne suka mutu, kana wasu dama suka samu rauni daban-daban lokacin da jami'an tsaron kasar Habasha suka bude wa wasu masu zanga-zanga na nuna kin jinin gwamnati wuta a cikin ƙarshen satin da ta gabata. Kamar yadda jami'ar adawa ta rawaito ita da kungiyar kare haƙƙin bil'adama, kungiyar Amnesty International ta ce akalla mutane 97 ne suka mutu lokacin da suke gudanar da wannan zanga-zanga a yankin gunduma Oromia da ke yankin na Ahamra. A Oromia, wasu jami'an biyu da ke cikin jam'iyyar Oromo Federalistic Congress sun ce mutane sama 30 ne aka kashe a ranar Asabar da Lahadi. Mataimakin shugaban jam'iyyar Mulatu Gemochu ya shaidawa murya Amurka cewa waɗannan mutane da suka mutu sun bazu ne zuwa birane 12 da ke faɗin ƙasar. Daya daga cikin biranen da wannan abu ya fi shafa ko shine Bahirdar da ke yankin babban birnin Amhara. Wannan yasa tilas jam'iyyar adawa ta sema yayi dakatar da taron da ta yi niyyar za ta gudanar, ta ce dalilin ta ko shine rashin amincewa da gwamnati ba ta yi ba na ganin ta gudanar da wannan taro da ta yi aniyar yi.
Kwamitin yaƙi da cin zarafi da ƙuntatawa na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana damuwarsa akan rahoton da ke cewa wasu lauyoyi hudu 'yan ƙasar Burundi suna fuskantar ɓace lasisinsu na gudanar da aikin lauya domin kawai sun baiwa kwamitin wasu bayanai. A cikin wata sanarwar da kwamitin ya fitar jiya Litinin, ya buƙaci gwamnatin ƙasar ta Burundi da ta ba da tabbacin cewa ba wani lauya da zai fuskanci a ƙuba domin kawai ya baiwa kwamitin haɗin kan da yake buƙata. Kwamitin ya ce lauyoyin da wannan abu ya shafa sun haɗa da Amel Nirongere, Lambert Nigoruru da Diodone Bishishi Size, sai Vital Narshimana. Waɗannan dai su ne suka taimaka wa rahoton da ƙungiya masu zaman kansu na ƙasar ta Burundi da kwamitin na Majalisar Ɗinkin Duniya suka samu tattara bayanan ƙuntatawa jama'a da aka yi a ƙasar. Biyo bayan wannan gudumawar da suka bayar ne dai sai babban mai gabatar da ƙara na ƙasar ya buƙaci shugaban ƙungiyar lauyoyin ƙasar da ya hana su damar su ci gaba da gudanar da ayyukansu na lauyoyi masu zaman kansu, tare kuma da musu ƙazafin aikata wasu manyan laifuka ciki har da yunƙurin juyin mulki. Haka kuma a ranar da aka ɗau wannan mataki kan waɗannan lauyoyi, sai kwatsam gwamnatin ƙasar ta ce ba za ta ci gaba da tattaunawa da kwamitin ba. To, an fasha labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka sani dai, cikin 'yan kwanakin nan an yi ta wata arangama tsakanin sojoji da wata al'umma a jihar Niger ta arewacin Najeriya, wanda ya sa har sai da gwamnatin jihar ta kafa dokar aikata wato takaita yawo a babur a yanzu haka. Daga muna ga wakilinmu Mustapha Nasir Batsari da cikakken rahoton.
Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta kafa dokar hana hawa babur daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 6 na safiya a mina fadar gwamnatin jihar. Gwamnatin dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne domin ƙara tsaurara tsaro a birnin na mina. Biyo bayan bindige wasu 'yan sanda guda biyu har lahira da aka yi a cikin daren Lahadin nan da ta gabata. Mr. Jonathan Batsa shi ne kwamishinan labarai na jihar.
'Yan sanda guda biyu aka bindige, aka anshe bindigansu kuma aka wuce da su.
A ina kenan aka
wuce? A nan hanyar wajen College of Education zuwa Cancaga. To, muka gan cewa kuma waɗanda suka aikata wannan abubuwan kan mashin suka zo. So, don haka muke cewa in muka sa wannan takunkumi na hawan mashin daga ƙarfe 6 na yamma zuwa 6 na safe. In ƙarfe 6 ta yi da yamma, in aka gan ka kan mashin ka karye doka.
Rundunar 'yan sandan jihar dai ta ce tana nan tana farautar 'yan bindigar da suka kashe waɗannan 'yan sanda. In ji kakakin 'yan sandan DSP Bala Elkana.
Wa'annan bindigar muna bi nan suwa, kowa ya ce insha Allah za mu same su, ba za su wuce haka nan ba.
Wannan dai yana zuwa ne ƙasa da mako guda da kisan wasu sojoji 11 da wasu farar hula guda 7 a ƙauyen Kofa da ke ƙaramar hukumar Boso. A halin da ake ciki dai, shugabannin ƙabilar Gwari da suka yi arangama da waɗancan sojoji sun kira taron manema labarai, inda suka ci akwai ɗimbin mutanensu da ke hannun sojojin. Alhaji Shehu Barwa Beji shi ne ya yi magana a madadin shugabannin.
Mutanen da ba mu gani ba yau sun fi a ƙirga, amma su sun ce suna rike da 57.
A menene matsayinku akan sanarwar da sojoji suka bayar na dalilin zuwansu wannan ƙauye da ya jawo kisan mutane da yawa haka?
So, a zo a ce an zo operation irin wannan ba sanar da chief security officer ba, a shiga ma mutane da tsakan dare fitowa mutanen mu su a lokacin mamma a lokacin ba sojoji suke gane ba baraye suke gane
wato na fahimce ka mutanen ku sun mai da martani ne akan baraye ne suka kai musu hari
akan baraye suka kawo musu hari
shi ma dai ana shige fan dan majalisar dattawan Najeriya daga jihar Niger Senator David Umaru ya ce sojojin sun tafka kuskure
sojoji sun yi abin da bai kamata ba soja ba shi da hurumi ya shiga harkan tsaro na cikin gida shi soja abinda kundin tsarin mulki ya shimfida shine ya kare kasa
kawai yanzu dai babu zurga zurgar jama'a a wannan yanki da al'amarin ya faru Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
to a gaida Mustafa kafin mu ci gaba ga wannan
Aywa jamendu se kodo
Aywa jamendu se kodo
Ndu se kodo kor khotat
Aywa jamendu se kodo
Mo jale bona ne kor khotat
Aywa jamendu se kodo
Mo jale bona ne kor khotat
Aywa
Ganya banda ala geda
Aywa jamendu se kodo
Emotya ala ganya banda ala geda
Aywa jamendu se kodo
Emotye liba dene jobaram
Aywa jamendu se kodo
Ebonge liba dene parikoyine
Aywa jamendu se kodo
Nduise kor kor hotat
Aywa
nalanki marana kon fulbe tagirbiri mo don duise kodo hadandi e mi yetti turup yetti nalanke gal gilude boy gilbe yaro dubi jeegum ha don yaran nande e korno mi yetti de e adam boy mabbe wuri boy jibo jala alhamdo e jono ko korko mo jaba ganda o ka bi magarka betere mamadou dialla e kame hamad dialla e bimira ala sagamin e hadi do yawtata be biyetena la kagalam gal be charado madone be nawdum afrique fo be nawdum o monde haybe fo tinum ha be ngal pula gene wodi dum non miyetti ala miyetti sukabe be miyetti sukabe magar kam miyetti ada boy mabbe bebe ngondum e jubo jala nyaño ono ka baba nyaay wete e jom choru malo e seydi dia e jogi be bubaji horo nana godi yette ka sambo e gowi te ka bay e be salmel lumen mamadou magar yumel maga Mamad magat samba jabe kulli kelno da kalaati lami yakuni ba mak arda yumma ka je fulbe e hamad jalla do di yuda ene moji gele hayran kobe ha ururbe ha biznabe ha yalalbe ha ton jeya so je tinala ke gangal mbido toro gal mo toro gal moji na wal gal lesde mbide welti Aywa jamendu se kodo
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 Aywa jamendu se
kodo moja bona kor hotat
Aywa jamendu se kodo
Sanani ndu se kono garno hotat Kor se ko mo jabe bona mo hotam
nduje korokoro ti
aiwa jamiruje
aiwa
to gaida kullu yanzu kuma bar mu kada jahar Bayelsa inda wasu yan bindiga suka halaka wasu sojojin Najeriya al'amuran da ke dada jefa wato shirin sasantawa cikin rudu ga dai wakilin mu Lamid Abakar da cikakken rahoton
Waifin bidiyon na tsawon minti 24 kamar yadda kafafen labarun Najeriya suka samu ya nuna wani mutum fuska sarufe da wasu masu rike da makamai sun yi masa zobe. Daga bisani Abubakar Shekau ya bayyana a faifan da nuna har yanzu shine shugaban kungiyar ta Boko Haram da nuna wanda kungiyar Da'ish wato ISIS ta nada Abu Musa al-Barnabi basu amince da shi ba. Bayanan da sun yi kama da bayanan da Shekau ya faifan sauti da ya fitar makon jiya da nuna yana raye ko manufarsa ta saba da tsarin al-Barnabi. Kungiyar dai da tun farko ta yi mubaya'a ga ƴan Da'ish da suka yi ikrarin kafa daular musulunci da kamfatar sashen Iraki da Sham a matsayin kasarsu ta sanar da nada sabon shugaban Boko Haram Abu Mus'ab al-Barnabi wanda Shekau bayyana da cewa kafuri ne. Take dai masu sharhi suka ce wannan alama ce ta nuna kungiyar ta Boko Haram ta rabe gida biyu da kuma tasirin ta yanzu ya riga ya dakushe.
Wa ma'a zalika nahnu kad arsalna ilaykum risalat kathira. 8 risalat nursiluha ilaykum.
Shekau wanda yace tamkar an yau da rishi ne don bayan aika kimani wasiqo 8 ga yan ISIS sai kai yace suka ji shugaban ISIS din Abubakar al-Baghdadi ya da al-Barnabi a matsayin shugaban Boko Haram. Faifan ya nuna barazanar Shekau ga shugaba Buhari da babban hafsan rundunar ƙasa Tukur Yusuf Bora ta yi da mukaddashin kakakin rundunar sojin Kanar Sani Usman Kuka Sheka da nuna yakin Boko Haram yanzu ma suka fara. Dr. Sadiq Abba na Jami'ar Abuja ya duba wannan sabon yanayi da Boko Haram suka bullo da shi.
In an yi saha a Najeriya ba zai karfafa Boko Haram ba a'a zai kashe musu guyuwa ne. Gaskiyan abun ya nuna cewa akwai Boko Haram ba tsintsiya daya wanda take daya bane akwai fitina sakanin su kuma ni a wannan rashin sa'a ne wa ɗan Boko Haram amma kuma tattalin Najeriya da gwamnatin Najeriya wannan babban ci gaba ne gare su in ana haka a basiran yaƙi da ɗan ta'adda za su yi masu su musu da kansu gwamnatin Najeriya din da ɗan tsaron Najeriya su yi sponsoring wani su kawo wani bangare ma in akwai rabuwan kai tsakanin ɗan ta'adda maƙiyansu za su so su kunna wuta rabuwan sosai ce muna da guda biyu to yanzu gwamnati za su saka wani na uku kuma in ana ta ƙara wa ɗin haka ƙarfinsu na zuwa baya sai zan ce wannan cin gaba ne wa gwamnatin Najeriya in sun za su yi amfani da wannan uzurin
zuwa yanzu dai ba martani daga rundunar sojan Najeriya wacce a makon jiya ta yi watsi da sabon sakon na Boko Haram da nuna tamkar yaƙi ne da matacciyar kungiya Nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja
to a gaida Nasiru sai kuma amana aikin gafara kun saurari rahoton Nasiru kan takaddamar da ta bullo a kungiyar Boko Haram da ta wargaje da muka fara kawo muku a shirinmu na wato safi yanzu kuma bari mu kada jihar Bayelsa inda wasu yan bindiga suka halaka wasu sojojin Najeriya al'amarin da ke dada jefa shirin sasantawa cikin rudu ga wakilin mu Lamid Abakar da cikakken rahoton
wani ganau da ke da suna Chief Nange James da ke zaman dan garin na Nambe ya shaida mini ta wayar salula cewar yan bindigan sun kashe sojoji uku tare kuma da kwashe dukkanin makaman su sannan kuma suka ranta a nakare a cikin wani karamin jirgin ruwa ya kara da cewar yan bindigan sun kwace jiragen ruwa guda uku rahotanni dai sun nuna cewar yan bindigan da suka kai wannan harin sun yi wata shiga ne irin ta limaman coci zuwa yanzu dai babu wata kungiya da ta dauke alhakin kai wannan harin General Rabe Abubakar shine mai magana da yawun rundunar sojan Najeriya kuma ya tabbatar da faruwar lamarin
to hakikanin gaskiya wannan abin ya kara illa iyaka dai gwamnati tana san sasantawa da su kuma haka ba kaga bai kamata ba a ce mu a matsayinmu na masu da'a ga shugabannin mu 'yan siyasa mun yi abin da bai dace ba
su jami'an ka na soja uku sun rasa ransu da kwace wasu jiragen ruwa wato gambar guda uku kamar ku a matsayinku na soja ko akwai waɗanda kuka kama ko kuke zargi da aikata wannan al'amari
don na yake zargi an san su a yi an san duk wanda suka yi wannan al'amari kuma ba mutuma ba kowa zai ga abin da za a yi
bangaren kungiyar nan ta men musamman waɗanda suka aje makamansa a baya-bayan na Niger Delta sun yi kirarin kamar wasu shugabannin Niger Delta ne ke daukan nauyinsu kamar ku a matsayinku na rundunar soja kun yi bincike ya kuka dauki sanarwar domin daukan mataki
wallahi dukkan wanda ke da hannu da wannan abubuwan da suke yi mata lokaci ne kawai dukkanin za ta ganshi muna da duk bayanin duk gumma ko ma suwa ke da hannu
kuma naji ta bakin wani mai fashion baki kan tsaro iya komando Ahmad Baba Tijani Gamawa
eto wannan dambarwa yanzu aka fara yin ta haka kuma za a ci gaba a dole ne aka fara irin waɗannan abubuwa na yaki da kai musu a farmaki dole a samu irin waɗannan casualty here and there amma ina tabbatar wa mutane cewa waɗannan mutane duk inda kai da su ba shauraren mutane za su yi ba ba sa girmama kowa shugabannin su da sarakunan su ba girmama su suke ba kuma ba wata gwamnati da za ta zauna ta zuba idanu ta bar mutane dinka bata kayan gwamnati su dinka kashe mutane suna abin da suka ga dama su nuna sun fi karfin doka da oda sannan kuma wai a zauna a ce za a shirya da waɗannan mutane a yanzu ni ban ga hanyar da za a shirya da waɗannan mutane ba
waɗannan sojojin da aka kashe dai suna cikin ɗaruruwan dakarun da aka turo a yankin Niger Delta domin saka ido kan fasa bututa yammai da ƴan sabuwar kungiyar nan ta Abanja suke yi a wani bangare na ƴan kungiyar ta Men dake ikirarin kwato ƴancin yankin Niger Delta sun zargi shugabannin yankin Niger Delta da daukar dawainiyar su daga ciki kuwa har da tsohon shugaban kasar Najeriya Dr. Goodluck Jonathan zargin da yake musantawa inda yace ma ƴan kungiyar ta Men suna barazana ga rayuwar sa Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Port Harcourt Najeriya
soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku
To a gaida Lamido yanzu kuma sai jihar Kaduna inda kwamitin da gwamnatin Najeriya ta kafa yaje dan ci gaba da tuntubar jama'a kan yadda za a kawo ƙarshen rikicin makiyaya da manoma Isa Lawal Ikara gare ka
Duk da cece kuce da ciwon bakin da wasu ƴan ƙasa suke game da samar da burtalin da Fulani za su rinka amfani da shi wajen kiwon shanu gwamnatin tarayya ta kafa wani committee da ke zagayawa jihohi domin tattara bayanai akan yadda za a yi burtalin da za a taimakawa Fulani don kawo ƙarshen hatsaniyar da ake samu tsakanin su da manoma Alhaji Muhammadu Saluhu Ahmad director ne a ma'aikatar noma ta tarayyar Najeriya kuma shi ya jagoranci wannan tawaga zuwa jihar Kaduna
Allah ya kawo mana zamani da yanzu fitintunu sun yawa ana asarar dukiya ana asarar rayuka babu kwanciyar hankali tattalin arzikin kasa na karewa saboda fitintunu suke faruwa saboda kiwo da noma a sanadin wannan Permanent Secretary na Ministry ya committee mai karfi aka fahimci cewa shekarun baya muna da burtali a kasar nan wanda ya kai adadin kusan kilometer 19,800 da yan kai sai aka waye gari makiyaya sun zama wannan jeji kiwon ba a iya rike su burtali da suke bi an ba an rirrife su to a bisa wannan ne wannan committee suka ba da shawarwari a gwamnatin tarayya aka tura shugaban kasa ce ta kokari a fita zabura ne makiyaya a tara makiyaya tare da mai ta Allah a tattauna da su a fahimci me matsalolin su a ga yaya za a magance wannan ko da ita gwamnati tana da nata tunanin amma dai tunanin gwamnatin su ake a hada da nasu
Shugaban kungiyar mu yatta Allah na Najeriya Alhaji Muhammadu Kirwa Ardon Zuru yana cikin ƴaƴan wannan committee kuma yayi wa Fulani ƙarin haske.
Yau an waye gari shugaban ƙasar Najeriya yana son ayi abin da zai sa a ba kowa haƙin shi. Domin duk yadda kake son a zauna lafiya in ka ce haƙin wani ya zauna haƙin ka ya tashi ba yadda za a yi a zauna lafiya. Kuma duk arzikin da aka samu ga ƙasa idan ba zaman lafiya bai da amfani don sai ka gudu ka ba arzikin kana ji kana gani kuma economy da ake magana tattalin arzikin kasa da ake magana kusan kashi 75% bangaren kiwo yake shugaban kasa ya gano haka nan man da ake ƙarya da shi ƙarya ta ƙari ya kare don haka ya ce a koma gona shi bai ce a koma gona kawai ya ce to a koma kiwo da noma
to ko me fulanin da za su amfana da wannan sabon shiri na gwamnatin tarayya ke cewa
tunana ma daki ba a karamin hukumar cikin
to ra'ayin mu gwamnati ta nemi tsaro da ta wadatar mana mu ji sauki ta kafa makarantu da wuraren tsaro ƴaƴan mu su yi makaranta a rage bala'o'i tunanin ta mun ga haka ne za mu iya mu yadda mana
da za a ce ka ba ta shawara gwamnatin game da wannan tsarin da ta zo shi me zaka ce
eh tsarin da zan ba ta shawara gwamnati abinda ke gabanta babban abinda ke gaban ba falata ne yanzu tsaro tsaro ya za a zauna lafiya kuma wanda aka talauta me za ai mana iri na
suna na Abdul Suleiman godiya muke ma shugaban kasa dangane da wannan kirkiro da wannan al'amari da yi wannan abu idan aka yi shi a zauna wuri guda din nan ba karamin arziki za mu samu wasu
wannan committee dai na tattara bayanai ne wajen ganin an samu matsaya akan samar da burtalin da Fulani za su rinka kiwo ba tare da sun ci gaba da yawan da za a rinka tsani a tsakanin su da manoma ba. Isa Loli Kara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Ta gaida na Ikara, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana.
Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka. Mai magana daga jihar Plateau, karamar hukumar Wase. Sunana Abdulrahman Amuwase, Amuwase. Hakika zan yi jinjina da yabawa wannan gwamnati na General Muhammadu Buhari da ta sananta bincike.
Assalamu alaikum gidan radio muryar Amurka. Sunana Gambo Barau Fatakku daga tsohuwar kasuwa a garin Fatakku. A yau ina so na yi kira ga ƴan uwana al'ummar garin Fatakku da masu kuɗi da ƴan kasuwa da ma'aikatan gwamnati da kuma ƴan siyasa da cewa wannan ya kamata muna nuna kishin ƴan uwanmu. Muna son al'ummarmu yanzu akwai transformer ta makarantar Central wadda dimbin jama'a suke amfana da ita yau kusan sati biyu da wani abu babu wuta. Wannan transformer ya kamata a ce ana yin zuciya ana siya ba sai mu zura ido sai 'yan siyasa sun siya mana ba.
Assalamu alaikum gidan radio Voice America. Ni ne masararin kwako da shi Bashir Kila daga nan lafiyan Barewari. Irkuta na jihar Nasarawa, sakatare na kungiyar murin Nasara. To a gaskiya ina son yin amfani da wannan damar ni wajen kira ga kungiyar kwarugu da kuma gwamnati na jihar murin Nasarawa. Bisa ga yajirakin da ma'aikata suke kusan ana cikin wata na biyu kenan. Mu dai ba za mu gajiya ba wajen ja hankalinsu da a daidaita da juna. Saboda yajin aiki ba shi ne zai kawo ma jihar mu ci gaba ba sai dai kuma baya.
Assalamu alaikum sayin Hausa na muryar Amurka. Mai magana magajin su ga Barida. Godiya ga yabo ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana farkon daukan maniyyatan mu na Najeriya zuwa kasa mai tsarki. Allah kai su lafiya ya dawo su da su lafiya. Mu kuma da muke gida Allah hore mana da abin da zamu je mu ma. Abin da ya faru a shekarar da ta wuce Allah kakka maimaita wannan abu. Allah dan girman zatin ka Allah.
To yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayo ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Masu sharhi akan al'amuran yau da kullum a kasar Sudan ta Kudu sun ce masu taimakawa wajen samar da zaman lafiya a kasar ya kamata su gaggauta ganin sun dauki matakin da ya dace fiye da yarjejeniyar da kungiyar rayuwar yankin gabashin Afirka ta cimma ranar Juma'a domin ganin an samar da zaman lafiya a daukacin kasar. Suka ce tilas ne gwamnatin ta kasar ta baiwa rundunar sojojin yankin goyon bayan da take bukata domin gudanar da ayyukanta. Domin nan ba da jimawa ba ne ake sa ran sojojin su bayyana kasar ta Sudan ta Kudu. Ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan mutanen da suke wannan kiran ko sun haɗa da Professor Jacob Cole wanda yake shine shugaban babban kwalejin kimiyyar siyasa ta jami'ar da ke babban birnin kasar wato Juba. Tawagar Amurka ‘yan ninkaya da ke ƙasar Brazil domin halartar gasan wasanni na Olympic sun taka rawar gani a gasan ninkayar da ake gudanarwa aka gudanar a jiya Litinin domin ko sun samu lambar yabo ta gol na ninkaya wanda ake yi da kirji da kuma wanda ake yi da baya da baya. Ryan Murphy dan shekaru 21 da haihuwa shine yayi nasara a gasar gudun mita 100 na maza wanda ake yi da baya domin ko ya kai ganga ne a cikin daƙiƙa 51.97. Wannan shine sabon bajintan da aka samu na wannan gasar wanda ya zarta wanda aka yi kafin wannan da aka samu wanda ya kai ganga cikin daƙiƙa 51.94. Wani bom mai ƙarfin gaske da ya tashi a cikin harabar asibitin da ke kudu maso yammacin birnin Quetta na ƙasar Pakistan a jiya Litinin ya yi dalilin mutuwar mutane da yawansu ya haura 60 kana wasu da yawansu ya kai 160 suka samu rauni daban-daban kamar yadda waɗanda suka ga wannan al'amari suka ce.
Mun kuma kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Ladin Ibrahim Ayawa da ya taya ni, da wanda ya haɗa mana sautin Mr. CD da abokin aikinsa Mr. Salomon, da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Mr. Jonah Cummings. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa anjima.